sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da shan ruwa ga masu azumi, mu kuma barkan mu da yammaci wanda ya daidai da karfe 4:30 a nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Juma'a 22 ga watan Mayu shekara ta 2020, wanda ta yi daidai da 29 ga watan Ramadan shekara ta 1441. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu. A cikin shirin za ku ji cewar kungiyar kananan ma'aikatan wutar lantarki na ci gaba da kiran ministan makamashi da ya gaggauta murabus. Kana idan muka leka a jihar Kano, za ku ji irin halin kuncin rayuwa da jama'a ke ciki a daidai lokacin da sallah ke kara karatowa. Haka kuma muna tafe da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun nan sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kusan watanni uku da aka kammala yarjejeniyar ficewar Amurka da Taliban a kasar Afghanistan a birnin Doha. Yan jarida da masu rajin walwalan yan jarida Afghanistan sun ce an yi waje da su a jerin tattaunawar sulhu tsakanin kungiyar Taliban da gwamnatin Afghanistan da wakilan kungiyoyin jama'a na kasar. Masu sharhi sun ce rashin sanya yan jarida ka iya raunata nasarori da aka samu a walwalan yan jarida bayan yakin da aka kwashe shekaru 19 ana yi. Kusan shekaru 20 kenan da aka yi ana gwamza yaki. Yan jaridan Afghanistan sun samu gagarumar nasara a tarihi. Daruruwan kafafen yada labarai sun karu ainihin a fadin kasar tun cikin shekarar 2011 lokacin da aka habbarar da gwamnatin kungiyar Taliban a wani samame da Amurka ta jagoranta. Amma a yau yan jarida da dama a Afghanistan da jama'an kasar sun nuna damuwa cewa tattaunawar sulhun bai wani tanadi ba ga walwalan yan jarida bayan yaki da aka kwashe shekaru ana yi a kasar, lamarin da ka iya yin lahani ga nasarori da aka samu a wannan lokaci. Kafin samamin da Amurka ta jagoranta a Afghanistan, kungiyar yan bindiga ta Taliban ta haramta gidajen talabijin da kuma wasannin fim. Babbar ma'aikatar yada labaran kasar daya tilo da ake kira muryar shari'a ko kuma Voice of Sharia tana yada farfagandan kungiyar kadai ne. Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24, da yawansu ya kai 688, kana wasu mutum 148 sun mutu a daidai wannan lokaci tsakanin jiya Alhamis zuwa safiyar yau Juma'a a cewar ma'aikatar lafiyar. Wannan adadi mai ɗimbin yawan ya kai yawan masu ɗauke da cutar a India sama da biliyan ɗaya. A can kasar Birtaniya kuma karkashin yaki da take yi domin daƙile bazuwar cutar, duk wanda ya shiga kasar ta jirgin sama ko da kuwa ɗan kasar ne za a killace shi tsawon kwanaki 14. Matafiya daga kasashen waje kuma za su ba da adireshin masaukinsu domin a riƙa bibiyar ko suna bin dokokin killacewar, inji sakataren arewacin Ireland Brandon Lewis yana faɗa wa shirin labaran Sky News. Ana sa ran sabuwar dokar za ta fara aiki ne a cikin sabon wata. Cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta ce akwai sama da mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar, kana sama da 333 sun mutu da cutar a faɗin duniya. Ita kuwa Amurka tana ci gaba da zama inda cutar ta fi kamari da yawan kisa. Amurka na da sama da mutum miliyan 1.5 da suke dauke da cutar, kana kusan wasu 95 ne suka mutu da cutar. Sai kuma kasar Rasha wacce take ta biyu wurin yawan wadanda suka kamu da coronavirus da mutum 317, kana kasar Brazil tana biye da ita a matsayi na uku da mutum 310 da aka tabbatar da suna dauke da cutar. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Michigan a jiya Alhamis a kamfanin kera motocin Ford da yanzu yake yin kayayyakin jinya a lokacin annoba. Wannan ne ziyara na uku da Trump ya kai a jihar da ake kira da Fagen Daga a cikin wannan wata domin samun goyon baya kafin zaben watan Nuwamba. Sai dai ziyarar ta sa mai alaka da siyasa ta biyo bayan aron gama da ya ne da gwamnan jihar Air Democrat. A ziyarar da ya kai a kamfanin kera motocin Ford na Michigan da yanzu yake yin kayayyakin jinyar marasa lafiya, Shugaba Donald Trump ya yi bayanai akan aniyarsa ta sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. wannan ziyarar sa za ta ƙara bashi goyon baya a jihar da ake kira Fagen Daga wanda Trump ya kusan lashe ta a zaben shekarar 2016 amma sabon goyon bayan nasa yana huskantar rashin tabbas sakamakon arangama da Trump din yayi a wannan lokaci da gwamnan Trump da ya nuna goyon bayan sa ga 'yan kasar da ke zanga-zangan kalubalantar umurnin da gwamnan jihar Gretchen Whitmer ta yi cewa kowa ya zauna a gidajensa kada ya yi barazanar rike kudaden jihar daga gwamnatin tarayya akan shawarar da jihar ta dauka na gudanar da zabe ta hanyar email a wannan lokacin annoba yana mai cewa za a iya tafka magudin zabe kasar Kenya ta kara kaimi a kokari da take yi na samar da maganin COVID-19 a cikin gida cibiyar nazarin magunguna ta kasar Kenya wato cibiyar nazarin magani mafi girma a Afirka ta gabas tana gwada ingancin wani maganin gargajiya da ake kira Zedupex Binciken maganin jigen coronavirus da na rigakafinsa ya kara kaimi a fadin duniya ciki har da kasar Kenya inda masu bincike suka himmantu wurin samun magani na cikin gida. Dr. Festus Tolo na cibiyar nazarin magani ta kasar Kenya shine babban jami'in kimiyya da ke jagorantar masu binciken akan gano ko maganin itacuwa zai magance COVID-19. Maganin Zedupex da masu nazari a Kenya suka yi shi a shekarar 2015 an yi amfani da shi wurin jinyar cutar kurajin baki da na kan al'aura. Tolo ya ce zuwa yanzu shi da abokan aikinsa ba su iya tabbatar da ko maganin zai iya magance coronavirus ba. Duk da kalubalolin da ake huskanta a wannan nazarin masu bincike a cibiyar Kenya sun dukufa wurin samun magani na cikin gida na COVID-19. Kenya dai tana da mutum sama da 1,000 da aka tabbatar da sun kamu da coronavirus kana tuni wasu 50 suka mutu da cutar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya kungiyar kananan ma'aikatan wutar lantarki ta ƙasa na ƙara bayyana dalilansu na kira ga ministan makamashi Alhaji Mamman Sale da ya gaggauta yin murabus daga mukaminsa idan ba haka ba za su shiga yajin aikin sai baba ta gani. Wanda iya ta su fahimtar suke ganin bashi da kwarewar da ta dace ya jagoranci wannan ma'aikata ta makamashi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta binciko muna musabbabin wannan kiran ga kuma abin da ta hada muna.
Wannan kira ya zo ne a wata sanarwa da mai magana da yawun kungiyar Joe Ajero ya sa hannu. Biyo bayan sauke shugaban kamfanin rarraba wutar lantarki ta ƙasa Alhaji Usman Gur Muhammad wanda shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma tuni har an maye gurbin sa da injiniya Sule Ahmed Abdul Aziz a matsayin mai rikon ƙwarya amma abin da ya dauki hankali a wannan sallama da aka yi wa shugaban TCN din shine cewa takardar sallamar bata zo da wani takamamman dalili ba na tambaye masanin shari'a kuma mai fashin baki a al'amuran gudanar da kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ko doka ta amince da irin wannan sallamar sai ya ce
sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shugaban kasa shine shugaban gwamnatin tarayya Najeriya shine kuma babban jami'in gwamnati shugaba ne mai cikakken iko to a karkashin haka ne aka bada dama a hurumi sashi na 147 150 174 aka bashi dama na cewa yana iya amfani da sashi na 5 ma na tsarin mulki ya nada mukarrabai waɗanda za su rike mushi wurare daban-daban mukarrabai dinnan sun kama tun daga minista tun daga shugabannin hukumomin gwamnati masu ƙarfi har zuwa ma'aikata ma gaba ɗaya na gwamnatin tarayya da kuma na hukumomi da ke karkashin gwamnatin tarayya da kuma kamfanoni na mu'amalar kasuwanci waɗanda suke karkashin hurumin gwamnati to a karkashin wannan shi yake nadawa amma ta hanyar ministoci minista zai ba da shawara wani kaza ya cancanta a nada shi na lokaci kaza kuma a nada to a karkashin haka nan ne ake nada su haka kuma ba laifi bane wanda ke iya sanya maka riga idan yazo ya cire maka wannan riga
shi kuwa babban mai ba minista shawara a harkar samar da wutar lantarki Alhaji Idris Muhammad Madakin Jan ya ce kungiyar ba ta da hujja na yin wannan kira ga minister
inda gaske suke me yasa ba su bada dalilan da ya nuna cewa bai iya aiki ba saboda haka wannan dalilan da suka bada da shawaran da cewa minista na makamashin wuta yayi murabus babu hujja basu nuna hujja ba, ba su bada hujja ba, kuma su suna da nasu muguwar manufa. Allah kaɗai ya san abin da suke nufi da wannan.
A daidai lokacin da ake wannan dambarwar, Majalisar Dokokin Najeriya ta ce a dawo da kamfanonin wuta hannun gwamnati domin sayar da su bai haifarwa ƙasar da mai ido ba. Wani abu da dan Majalisar Wakilai Injiniya Muhammad Aliyu Dil ya ce za su ci gaba da bincike akan harkar wutan lantarki ne tun shekaru 10 baya.
Ina cikin kwamitin da suka yi bincike akai, kuma alhamdulillah mun gano madakala kala-kala. To wannan ma ina godiya ga wannan majalisa da nake ciki, Allah ya sa nake ciki ta tara da ake tunani aka sare, kuma za a yi binciken nan don a sake bibiyar abin da ya faru ba a baya, a ga kuma me yasa ma ba wani abu kai ba. Kuma ina kyautata zaton kasan nan karkashin jagorancin Janar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa, majalisa ba za ta mika irin wancan rahoto a ce ba komai akai ba insha Allah.
Amma ga tsohon shugaban hukumar kula da makamashi ta kasa Professor Abubakar Sambo ya nazari akan kwato kamfanonin wutar lantarkin, inda yake cewa
kun ana so a yi gyara ba wai gwamnati toki sayarwan ne ba, a'a gwamnati ta yi gyara ta samu kuɗin da za ta samu ta yadda za ta yi ta samu wannan shares 40% sai a samu a biya. In aka yi haka, gwamnati za ta tabbatar ana tafiyar da harkokin distribution companies yadda ya kamata. Idan ko gwamnati samu ta biya kashi 40%, gwamnati za ta iya cewa lallai idan su waɗance 'yan kasuwa sun kawo chairman ko sun kawo managing director, gwamnati za ta ɗauki chairman ko managing director ita ma a raba daidai.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a tsakanin ministan kula da makamashi da ƙungiyar ma'aikatansa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga batun Murabus sai kuma na halin da jama'a ke ciki a wasu sassan jihar Kano, wanda bai bambanta da wasu kasashen nahiyar Afirka ba, inda jama'a da dama ke kokawa akan halin matsatsin rayuwa da suka shiga a sanadiyar annobar coronavirus. Koya wasu ke shirin gudanar da bukukuwan sallah a cikin irin wannan halin? Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sunana Ismail Burkila. Shirye-shiryen sallah ba kuɗi, talauci yayi yawa. Wallahi corona ce ta hana mu leburori ne, mun rasa leburanci. An kule mu, manyan da suke ba mu aiki babu. Ai mata na ƴaƴa na 11. Da dinki da tuwon sallah duk da zan musu wallahi ba ni dai.
Ni sunana Abdurrauf. Shirye-shiryen sallah wanda yake da kuɗi ba shi zai shirya ba. Mu da wannan sallar an daure mu ba a ba mu abinci ba. Baka fita ka nemo ba. To ina zaka samu abin da zaka ci? Ana magana ya zaka ka samu geran da zaka yi kunun da zaka buɗe baki. Wake ta wani tuwon sallah ko wani nama.
Waɗannan su ne kalaman da ke bayyana halin da talakawa a Najeriya za su gudanar da sallar bana saboda yanayin da aka tsinci kai na annobar corona, wanda ya ƙara dagula lissafin rayuwar marasa ƙarfi a ƙasar. Sai dai a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, domin kuwa shi wannan magidancin cewa yake.
Alhamdulillah sallah gaskiya kam. Ni kam a wannan ƙarnin ba abin da zan ce Allah sai dai alhamdulillah. Ni ban aiki na bai tsaya ba, samu na bai tsaya ba, kawai dai mafi akasari abokai da 'yan uwa da zaka ga suna ta koke-koke shine damuwa ta. Amma ni dai kam bana cikin wannan line alhamdulillah. Idan yanzu fitowa ta ma na za ne zakatul fitr na rarraba wanda zan ba makota. Kuma shirye-shiryen sallah alhamdulillah yanzu na sai kaji ma zan je in karɓa in kai zan sai abincin da za a dafa. Duk da dai sun ce garin ba su yi tuwon sallah ko ba su yi jibi, wace kun san da za ku yi dai gashi nan na kawo. Kuma ɗinkin sallah ya rana ma uku ne musu, mata na ne musu daidai, ni kaina ne hudu.
Halin matsin rayuwa da galibin talakawa suka samu kansu a Najeriya ya sanya su ma 'yan kasuwa na kokawa saboda yanayin rashin ciniki. Malam A Zango guda ne cikin masu cinikayyar kayan miyar yau da kullum.
Sai gaskiya ba irin sauran salloli ba, sakamakon yanayin da aka samu na rufe mutane da dan sauransu da yanayin da wayannan matsaloli na rayuwa da suka yi wa da wayannan cututtuka sun sa gaskiya sallar mu kanmu a duk ba daga kanmu 'yan kashi zuwa babban kasuwar duk gaba daya al'amuran hada-hadar ba irin sallolin da muka saba gani a baya ba. Domin yanzu mun komai ya fara kankama 100%. To ga mu nan dai mutane kuma duk jikinsu a sanye dai. Kasuwar dai ga ta nan dai ba a ce ba to sai dai mai daidai gwargwado dai masu hali masu dai dan abin da mutum zai zo ya dan duba sai abin da ya dace ya siya. Tunda yanzu ba komai suke siya ba, za ka ga mutum ya zo zai ce me ya fi sauki, za ga dan abin da za a je a dan jujjuya a samu dai a kai an gama azumin dai kuma a dan yar miyar dai.
Shi ma Malam Musa da ke sayar da kaji na cewa
kasuwa ga dai yanzu ba sai ko ɗaya ba, ba kuɗi a hannun mutane. Kaje tan ma ka gani za ka mutane suna zaune ga kajin ba a siya.
To ko me talaka musulmi ya kamata yi a cikin irin wannan yanayi? Malam Mustafa Muhammad Dandube cewa yake
abin da ya kamata daman addini tuni ya tarbiyantar da mu. Farko haƙuri, hakuri shine jagora. Duk wanda bai samu wani abu wanda kila zai wani abu da shi ba a wannan rana ko wannan lokaci ya dauki hakuri. Shi talaka ba wai kiyayya bace daga Allah da ya sa shi ko ya zabe shi a cikin wannan halin. Wannan yanayi da yake ciki wani matsayi ne na daban wanda kila da an bashi wadatar ba za ta zama alheri a tattare da shi ba. Hakan da ya samu kansa to ya gode wa Allah a cikin wannan yanayin kuma ya hakurkurtar da kansa da hakuri.
Malam Mustafa Muhammad Dandima kenan guda cikin malaman addinin Musulunci a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga Jamhuriyar Kamaru wanda Muhammad Awal ya hada mana.
A kasar Jamhuriyar Kamaru dai bala'in annobar cutar coronavirus tana ci gaba da ruwa tankar gudan zuma a kasar. Allah ya zira alƙalamin lissafi suka nuna da cewa mutum 3,733 ne dan yanzu haka suke dauke da kwayar cutar, sannan mutum 1,597 ne yanzu haka suka umure daga cutar ta COVID-19, sai kuma mutane guda 146 ne yanzu haka wanda suka kwanta dama da irin wannan kwayar cuta ta coronavirus. Kasar Kamaru a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya ta zamto cewa ita ce uwa ba da mama kan mafi yawancin masu fama da cutar ta COVID-19. Dr. Adamu Kasi, wani ciki kwakwam ne kan yaduwar coronavirus a kasar ta Jamhuriyar Kamaru.
Gaskiyanta da yawan mutane sun guji ma likita, ba su so su zo asibiti saboda a asibiti dai ake ɗaukar statistic. Sun koma gurin maganin gargajiya, sun koma gurin shan shaye-shaye iri-irin shayi, sun koma gurin jijiyoyi iri-iri, cin albasa, cin tafarnuwa. To yanzu nan da yawa duk waɗanda suke wa'annan ba sa cikin statistic. Abu ɗaya kuma nake son gaya muku da akwai wanda suka isa su samu coronavirus da ba wanda yake nan mai ƙarfi ba ne su warke, da ba wanda ya shina su kansu ma ba san wannan coronavirus da ya taɓa su, su ma ba su shiga statistic ba. Saboda haka matakin da gwamnati ya dauka yace a bude gurin shan giya, a bude gurin taro, a ringa shakatawa, duk wannan wato ya dauki mataki wanda babban error yayi, wato da bai wannan ba shawo kan wannan irin error din da wuya, wato an riga an tsoma mutane a cikin masifa kenan. Domin menene? Domin yanzu inda magawansu aka kama asibiti aka ce coronavirus ne, aje abin ne suna zuwa da karfi da yanayi su kwace gawa, ba su rufe jikinsu, ba su saka hulan hanci, ba su saka glove a hannunsu, ba su saka komai su dauki gawa, su kansu suna da iyalai su koma gida, ba wanka, ba kuma su tattaba iyalai duka ya bazu. Saboda haka kai dai wannan abu ya bazu kaman gwarkwasa ne. Inda za a yi yanzu a shawo kan wannan abin shi dai a shake komawa baya a shawoya, wato yanzu a yi abin da ake kira complete lockdown, wato ko fita hanya a tsayar da sati biyu sati uku da ba wanda zai motsa, kowa ya zauna a gida, ba inda zai yi, a rufe gurin aiki, a rufe gurin sha, a rufe ko'ina. In aka rufe za a wahala, amma me zai faru? Waɗanda suke da ciwon ne a gida, ciwon ɗin zai bayyana da kansu, za su kira a lokacin za su samu statistics gaskiya, a lokacin za su dauke su a ba da magani. Kada kuma ta cewa dewan magani na aiki, dewan magani na aiki, shaye-shaye ma da yake ƙara ƙwarzanin jiki na aiki, su vitamin C nan suna aiki, paracetamol banzan nan da ake sha ina aiki, saboda mura ne. To amma da akwai mummunan mura, da akwai mura da ba mummuna ba. COVID-19 mummunan mura ne, shi in ya gangara cikin fufu, ya gangara har ƙasa, shi ya kawo, yanzu ne aka gane me yake kashe mutane. Ai shi abin da yake kashe mutane ma, ai shi ƙwaro in ya shiga, shi ya saka jini ya dunkulu a cikin fufu, ya hana numfashi.
Na hira da Muhammad Shafi'u, mazauni ne a bangaren yan awarin kasar, musamman a garin Balinda. Allah na tambaye shi gashi yanda suke fama da tashin hankula, ko ya suke ganin wannan cutar ta COVID-19 ta bangaren nasu, sannan kuma ko suna samun tallafi na shugaban kasa bayan kullun da gwamnati ta yi musu a yanzu haka.
A zahirin gaskiya mu al'umman garin Baminda wannan cuta ta coronavirus ta kawo mana ci baya a dukkanin wato sha'anin da muke gudanarwa na rayuwa. Duba da yanayin yanda wato cutan ke a wannan garin, ko da dai cutan bata yadu irin har ta kai ga wato an fara samu zaman gida dole ba, amma gwamnati ta bada wato wayansu matakai da za a ringa wato kiyayewa, wanda al'umman garin Baminda muna kokarin ganin cewa mun kiyaye wayannan dokokin da gwamnati ta gindaya mana. Saboda gaskiya wannan cutar tun bullowar ta muna ji a shauran jihohi yanda cutar take yaduwa, amma mu a nan garin Baminda cutar bata yadu har yanayin yanda wato mu al'umman garin Baminda zamu ji wato wani tsoro ba. Duba da irin yanayin yanda wato muka killace kanmu, ko da a ce cutan za ta zo to ba za ta yi wato tasiri kamar yanda take a shauran jihohi kamar su Duwala da Yaounde ba. Ta ɗaya bangaren kuma muna jin wato tallafin da gwamnati ke badawa, cewan gashi an bada tallafi kaza a taimakawa mutane kaza da gurare kaza. To a zahirin gaskiya dai mu har a halin yanzu wato ba mu samu wani tallafi da aka kawo mana da sunan cewan gwamnatin kasa ita ta da wannan tallafin ba. Akasari ma wato al'umman cikin garin ne suke taimakekeniya tsakanin su, saboda babu wani abin da wato gwamnati ta kada sunan taimako. Kuma ko da an kawo mu na ƙasa wato talakawan garin Baminda, ba mu samu wayannan taimako ba, taimakon bata iso gare mu ba. Don haka muna kira da gwamnatin ƙasa da cewa in za ta yi taimako ta dinga wato bincika da kuma la'akari da irin yanayin yanda suke taimako. Ya kamata in za su yi taimako su yi taimakon da zai iso zuwa ga gajiyayyu da kuma talakawa, saboda da mu ya cancanta a taimaka mawa ba masu kuɗi da wato wanda suke da abubuwan yi bane za a zo a taimaka musu kawai don an taimaka musu mu talakawa ko oho.
Sai dai kuma ta bangaren yan siyasa masu goyon bayan gwamnatin shugaba Biya, gwamnatin tubi Alhaji Wani Sharubutu, kan irin ko gwamnati na kokari na tallafawa al'umma kuwa musamman a daidai wannan lokaci da mutane suke fama da wannan cuta ta coronavirus.
Da wato abin da zan gaya maka cewa dai yanzu duk radion da ka bude ko ta bijan za a ga cewa gwamnati ya tsaya da ƙarfi da yaji cewa kowa sai ya samu taimakon da aka ba ake bayarwa. Shugaba ya bada taimako an ji ana rabawa duka region 10 na commune 360 suke cikin region 10, duka ana raba ko wani safiya sai an ji an rabu ko da safiya an tura na region ana rarraba dukkan anguwa. Kuma dukkan matakin da gwamnati da ya dauke ke dauka kan wannan matakin wannan cuta mai coronavirus, cewa kowa yanzu kaga an dan sassauta saboda mutane su yi kuka da yawa. Gwamnati kuma ya tausaya musu, aka dan ce a bude kadan-kadan, yanzu an bude kuma zama yana zama wani fitina. Saboda haka yanzu gwamnati ya so ma daukan mataki, kaga a Yaounde, prefect Yaounde ya ce daga ran Monday duk wanda ya gashi bai saka takunkumi ba za a dauke shi, ko a mota kake ko da kafa kake tafiya ko a kasuwa kake, sai ka je abin da zai fitar da kai wadanda za a kai ka, sai in ka kawo takunkumi ka saka ko na za a sake ka. To kuma nan Duwala ma shi wannan namu prefect shi ma na Duwala shi ma dauki wannan mataki, yace daga wato shi ma lendi kenan. Sojoji za su yi yawo waje-waje gidan rawa gidan shaye-shayen su da suke sha, an ga mutane zaune nan babu wannan abin za a kulle ma wajen gaba daya.
Halin yanzu dai makarantu da tashoshin jirgin sama da na ruwa a yanzu suna nan a kulle, amma gwamnatin ta yi kokari na sassauta waɗansu dokoki da ta gagaba wa al'umman ƙasar na jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jamhuriyar Kamaru, wanda Muhammad Awal ya hada mana. To masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mustaka Reda a La Ligar kasar jamhuriyar Kamaru sun fara kusawa kan yadda hukumar wasanni da motsa jiki na kasar jamhuriyar Kamaru suka taka musu birki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa a fadin kasar baki daya, kasancewar irin yadda ake fama da bala'in cutar COVID-19 a fadin duniya da ma kasar ta jamhuriyar Kamaru. Musa Garba dan kwallon kafa ne a kulaf din gama kai ta Birnin Duwala.
Ni a matsayina na matashi kuma mabocin wasan kwallon kafa, gaskiya wannan matakin da gwamnati ta dauka hakikanin gaskiya da shari'anci mataki ne mai kyau duba ga neman wato kariya ga lafiyar al'umma gabaki daya. Amma mu mabutan wato wasan kwallon kafa gaskiya abin na mutukar damu mu, abin na ci mana tuwa kwarya mutuka, domin ba mu samun damar motsa jini kamar yadda muka saba. Amma lamarin da yi ba iya nahiyar Afirka ya shafa ba, duk duniya ne gabaki daya na wato dakatar da wasannin kwallon kafa da gwamnati ta yi. Amma ina kuma nuna kukana musamman nan kasar Kamaru, gashi dai ana dab da gudanar da wasan La Liga, so gashi dai lamarin kuma ga yadda duniya take ciki kenan, abin da ya kowa na kyauta da zato, kowa na gani kamar bai zai kasance ba. Saboda haka ina kira ga gwamnati don Allah ta yi duk iya kokari ta san yadda za ta yi ta shawo kan lamarin, ta san wato mafita domin a samu a gudanar da waɗannan wasanni gabaki daya.
Malam Shafi'u shi ma yana taka leda ne a club din Jinamo ta kasar Kamaru.
A matsayina na dan wasan kwallon kafa a nan kasar Kamaru, bai dace a ce gwamnati ta bar mu kasafai kawai ba tare da wato daukan wani mataki wajen gudanar da wasannin kwallon kafa ba. Ya kamata a ce su yi la'akari da shauran kasashe na duniya yanzu, wanda wato aka dan samar da wato wasu hanyoyi da ake dan gudanar da wasan kafa haka, ana dan motsa jiki da shauran su. To ya kamata a ce sun inganta mana wato harkokin mu namu na kwallon kafa a nan kasar Kamaru, ko da a ce zamu tafi wato wajen training in wasa mu samu wato ainihin abubuwa ababen da ake rufe hancuna da shauran su nan. To in muka samu kaman wannan, ina ga zai dace a haka, kuma zamu ringa wato ainihin kokari muna wato wasa, saboda muka zauna ba ma komai haka gaskiya ba ma jin dadin yanayin mu da muke kasancewa, duba da yanda muka saba ko wani lokaci mukan yi wasanni da shauran su haka.
Cutar coronavirus ta sanya wa kowa da kowa takunkumi a fadin duniya. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Daga wasanni sai nasihar azumi albarkacin watan Ramadana.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Muhammad Karami, wanda ake sani da Abba. Nasiha da zan ma ƴan uwana matasa a bisa kan azumi, shi dai azumi ibada ne wanda Allah subhanahu wataala ya wajabta shi akan mu da mu yi shi. Kuma ina kokari in wayar da kan matasa ƴan uwana akan lallai cewa su tashi da su yi azumi, domin azumi fa farilla ne Allah ya faranta mana shi. Kuma duk wanda ya kai shekara misali 15-18, to Allah ya wajabta dole ne azumi ya wajaba akan shi sai ya yi shi, in ya bari kuma shi da Allah hukuncin shi. Kuma abin nake so in sanar da ƴan uwana dai a tashi kawai a yunkura da yin ibada, domin in ka sha wata kwana ɗaya a cikin watan azumin Ramadana sai ka biya, to yanzu a shekarun mutum da zai yi 61 zai iya rama, a shekarar mutum da zai yi sha kwana ɗaya ta ina zai iya rama wannan kwanakan da ake mishi, bare ya sha ɗaya biyu hali huce haka. To ina so ƴan uwana matasa a tashi a kama a yi ibadar wannan. Kuma akwai yawanci matasa wanda suke laɓewa basu yin azumi sai su huta wajen tsahinsu kaman suna yi, amma akwai inda suke zuwa su laɓe gabaki ɗaya su taru su ci abincinsu su yi komi kuma sun huta a idan mutane kaman suna azumi. To in ba suka yi wannan mutane suka ma suka ɓoye musu, to Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kallonsu. Kuma azumin nan shi ne ake ma ba wasu mutane ba ake ma. Kuma ƴan uwana hallo, kun ga watan azumin nan fa wata ne da ƴan kwanaki 30, tunda a cikin shekara so guda ne wata guda ne ake yi, kenan ake samun shi a yi. Kuma sai wanda Allah ya ba ya dama yake yin shi, saboda haka ya kamata mu koma makaranta mu ɗauki ilimi da sauran abubuwa da zai gyara mana addininmu gabaki ɗaya.
To masu sauraro, da waɗannan muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Kusan watanni uku da aka kammala yarjejeniyar fikewar Amurka da Taliban a ƙasar Afghanistan a birnin Doha, ‘yan jarida da masu rajin walwalan ‘yan jarida a Afghanistan sun ce an yi waje da su a jerin tattaunawar sulhu tsakanin ƙungiyar Taliban da gwamnatin Afghanistan da wakilan ƙungiyoyin jama'a na ƙasar. Masu sharhi sun ce rashin sanya ‘yan jarida ka iya raunata nasarori da aka samu a walwalan ‘yan jarida bayan yakin da aka kwashe shekaru 19 ana yi. Ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar India ta faɗa a yau Juma'a cewa kasar ta samu adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da COVID-19 a cikin sa'o'i 24.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. A daidai wannan lokaci muna lika sakon fatan alkhairin muryar Amurka. Ga daukacin ilahirin masu sauraron mu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya ƙara tsare mu da tsarewarsa, Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gration, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.